alaihi wasallam yace ina lamuni wani gida a tsakiyar aljanna ga mutumin da ya bar gardama ko da shike da gaskiya an cuce ka sai ka ce ka bar ma Allah bayan Allah ya faɗi siffar bayinsa na gari yadda suke da rana thumma zakara lailahum khayra lailin gashi an faɗa mana rana yadda suke suna tafiya a cikin tsanaki in an tsokane su su yafe su kauda kai to da daddare fa Allah ya ce
wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama
wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama kuma sune wadanda suke kwana suna sujuda suna tsayiwa domin ubangijin su kwana suke suna ibada wato abinda ake nufi da kwana suke yi suna daukan mafi yawan sa'o'in dare suna ibada da rana sun zauna lafiya da bayin Allah da daddare sun kwana suna bautan Allah kaji siffar mutanen kirki a sahihul jami' hadisi na 2123 hadisin Abdullah ibn Amr Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati ghurafan a cikin aljanna akwai wasu benaye yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha saboda kyan waɗannan benayen ta waje ana ganin ciki kuma ta ciki ana ganin waje tamfar an gina su da gilashi inji annabi Muhammad manzon Allah ya ce akwai wasu benaye na musamman a cikin gidan aljanna masu tsananin kyau kana waje kana hangen ciki wanda yake ciki yana hangen waje nan take sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce liman hiya ya Rasulullah wane ne wanda zai samu waɗannan benayen kenan sai annabi ya ce a addahallahu Allah ya yi tanadin waɗannan benaye ne liman at'ama ta'ama ga wanda ke ciyar da talakawa abinci wa alanal kalama yake faɗin magana mai daɗi maganar banza ba ta fita daga bakinsa wa taba as-siyama kuma mutumin da yake jera azumi yana yawan azumin nafila sai annabi ya cika maganar da cewa wa salla bil-laili wan-nasu niyama mutumin da yake tashi cikin dare yayi sallah lokacin mutane na bacci shi yake samun wannan gida da yake cikin aljanna Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausi wa nastajiruka minan nar game da ita sallah ka tashi a cikin dare kai sallah lokacin mutane na bacci manzon Allah yace za a baka wani bene da yake cikin gidan aljanna to ita sallah akwai ayyuka da yawa waɗanda takumsa kuma kowane ɗaya daga cikin aikin nan a dalilin sa yakan sa Allah ya gina maka gida a aljanna na farko dai shine ka zan kana ibada cikin dare a lokacin da dare ya tsala mutane na bacci ka tashi kai nafilu wannan yana sa Allah tabaraka wa ta'ala ya gina maka gida a cikin aljanna na biyu yana sahihul jami'i hadisi na 2340 yana cikin as-sahiha hadisi na 2349 hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kara masa yarda manzon Allah yace man sallabuha arba'an wa qabla al-ula arba'an wanda har ya iya tashi yayi sallan walha lokacin da rana ta fara dan zafi wannan lokaci ake sallan walha mutumin da yayi sallan walha raka'a hudu kafin hudun ma yayi wasu hudu inji manzon Allah a wata riwaya wadda take cikin sahihut targhib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya iya sallan walha raka'a 12 manzon Allah yace buniya lahu baitun fil jannati za a gina masa gida a cikin aljanna ka gani a dalilin ka tashi kai na filfilu cikin dare Allah ya ma gine a gidan aljanna sannan kuma ka tashi da safe da hantsi kai nafila raka'a 8 a wata riwaya manzon Allah yace raka'a 12 idan kai sallar walha raka'a 12 Allah zai maka gini a cikin gidan aljanna wanda kuma da raka'a 4 kawai zaka yi na sallar walha to Allah yayi alƙawari zai tsare maka rayuwarka zai biya maka bukatunka na wannan yini hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sallar walha tana cikin ayyukan da mutum in yayi su Allah madaukakin sarki yana masa ginin gida a cikin aljanna sannan ga hadisin da yake sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 415 hadisin Ummu Habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habiba tana cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata riwayar tana sahihul Jami' hadisi na 6362 Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man salla fi yawmin wa laylatin sintai asharata raka'atan buniya lahu baitun fil janna. Wanda ya iya sallah yayi nafila raka'a 12 a yini guda a rana guda yayi nafila raka'a 12 manzon Allah yace za a gina masa gida a cikin aljanna. Kaga idan tashi cikin dare kai nafila abu ya gagara, to ka kula da walhaman a dalilin walhan kana iya samun gida a cikin aljanna. In wannan ma ya faskara, Annabi yace to akalla a ce a yini wato a rana guda an samu nafila raka'a 12 a wajenka, a dalilin wannan zaka samu gidan aljanna. To idan wannan ma ya gagara ka kasa yi, akwai na gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kai tashi cikin dare kai nafilfilu a dalilin sa Allah yana maka gini a cikin aljanna, in kai sallar walha a dalilin wannan sallah Allah yana maka gini a cikin aljanna, in kai nafila raka'a 12 a yini a dalilin sa Allah yana gina maka gida a cikin aljanna. Hadisin Ummu Habiba. Akwai wata riwaya ma da take sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 414 tana cikin sahihu sunan Nasa'i hadisi na 793 har zuwa hadisi na 810. Hadisin yana sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 942 yana cikin sahihul Jami' hadisi na 6183. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sabara ala 12 raka'atin min as-sunnah. Wannan hadisin shi yake fassara mana wancan da ya gabata. Ba wai kai nafila raka'a 12 a rana sau ɗaya ake nufi ba. Annabi yace man sabara, bi ma'ana man lazama, wanda ya lizimci yin nafila raka'a 12 a rana, a ce a kullum ana samun nafila kana yin raka'a 12. Waɗannan nafilfilu raka'o'i da kake yi raka'o'i ne na nafila banda na farilla. Annabi ya ce bana Allahu lahu baitan fil janna, sai manzon Allah ya fassara mana yadda ma za ka yi ɗin. Annabi ya ce arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri, ka sami raka'a huɗu kafin sallar azhur, ka yi raka'a huɗu kafin sallar azhur. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib, sai manzon Allah ya ce kuma ka yi raka'a biyu bayan an yi sallar maghriba. Wa raka'ataini ba'da al-isha, bayan an yi sallar isha ka yi raka'a biyu. Wa raka'ataini qabla al-fajr, sannan idan al-fajr yake to kafin ayi sallar asubahi ka yi raka'a biyu. Wato duk iya ragwancinka kada a samu ka kasa yin haka. Ka san akwai wanda nafilar ma tana gagarar sa gaba ɗaya. Manzon Allah ya ce to inda hali ka rike wannan ka lizimce shi, shine ake nufi da man sabara, wanda ya lizimci wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah tabaraka wa ta'ala zai gina masa gida a cikin aljanna. Idan wannan ma ya gagara, baka iya nafila cikin dare, baka iya yin walha, ba a samun nafilfilu raka'a 12 a wajenka a kowace rana, to ga wani aiki da ya shafi sallah wanda a dalilinsa za ka samu gidan aljanna. Yana cikin as-sahiha hadisi na 6892 abu mai sauki ga wanda Allah ya sauke masa, Allah ka samu na ciki. Manzon Allah ya ce man sadda furjatan bana Allahu lahu baitan fil jannati wa rafa'ahu biha daraja, ka shigo masallaci sai kaga akwai kafa a cikin sahu. Manzon Allah ya ce wanda ya toshe kafa da ke cikin sahu a dalilin wannan aikin Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. In sauran duk sun gagara, to ka riƙa sa ido a masallaci inda duk kaga kafa yi ƙoƙari ka shiga. Idan ka toshe wannan kafa da ke cikin sahu a dalilin sa Allah zai maɗaukaki zai gina maka gida a cikin aljanna, bayan haka kuma Allah zai ɗaukaka maka daraja guda a dalilin wannan aiki da ka yi. Da yawa mutane suna sakaci wajen gyara sahu a sallah, wani in ya taho masallaci sai ka ga yayi banga-banga yanda ka san ɗan dambe. Su sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada kafada suke yi da kuma idanun sawu a hadisin Anas bin Malik ka duba sahihul Bukhari hadisi na 725 sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna hada idanun sawu da kuma kafadun su a sallah ku lura da kyau matukar daya daga cikin abubuwa biyu dinnan ba su hadu ba in ma ya kasance ba a hada sawu ba ko kuma ya zama an hada kafafun amma kafada ba su hadu ba to idan kafadu ba su hadu ba sahu bai yi ba hakanan kuma in kafafun ba su hadu ba nan ma dai ba a dauki siffa ta sahu na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma duk da haka akwai wani kuskure da ke faruwa wani in ya taho yana matsantawa a wajen hada sahu din malamai suka ce idan har ya kai ga wani ya ji zafi a kafadansa ko wani ya ji zafi a kafansa ta wajen daidaita sahu to wannan sahu ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahu wanda ya dace da sunna idan an daidaita shi wani baya cutuwa baka jin zafi ta kafanka kuma baka jin zafi ta kafadanka ina dalili saboda wani hadisi wanda yake sahihu targhib hadisin Abdullah ibn Abbas hadisi na 501 annabi sallallahu alaihi wasallam yace khiyarukum alyanukum manakib fi salati mafi alherin ku ku musulmai sune waɗanda suke sassauta kafadan su a sallah kaji aka ce masu sassauta kafadu a sallah waɗannan sune mafi fita daga cikin musulmai kada ka zo kana tura mutane saboda daidaita sahu wannan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin mashahara jubin ila furjatin fi safi fasaddaha manzon Allah ya ce babu wani taku a duniyan nan wanda girman lada lada ya fi nashi girma fiye da takun da mutum ya yi saboda ya toshe wani kafa da aka gani a sahu ka hangi wata kafa a cikin sahu ka yi ƙoƙarin zuwa za ka toshe wannan kafa manzon Allah ya ce babu wani taku da yake da daraja irin wanda ka yi Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausi wa nastajiruka minan nar mu ci gaba da bayyana waɗannan siffofi 11 da Allah madaukaki ya bayyana mana a cikin suratul furqan yace walladina yaquluna
rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama
innaha
sa'at mustaqarran wa muqama
Allah yace walladina yaquluna kuma bayin Allah nagari wato sune waɗanda suke yin addu'a bayin mai rahama suna cewa rabbana sirif 'anna 'adaba jahannam ya ubangijinmu ka kawar mana da azabar wutan jahannama inna azabaha kana garama lalle azabar wutan jahannama ya kasance mai lizimta har in mutun ya shiga jahannama to fita na da wuya Allah shi kare mu innaha sa'at mustaqarran wa muqama lalle ita jahannama wato mummunar wurin tabbata ce kuma mummunar wato matsayi ga wanda ya samu kansa a cikin ta Allah shi kare والذين إذا أنفقوا
الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
الله يقول والذين إذا أنفقوا كما سوني وطن دا إن سكتاشي دوينيان إيالي لم يسرفوا باسو يمبرنا ولم يقتروا كما باسا مكو وكان الأمر بين ذلك قواما hidimar da suke ma iyalansu tsakatsaki ne babu barna ba mako bayan Allah na gari ba sa tafiya kasuwa su ci tsire a waje in sun dawo gida aka ce babu naman miya su ci a kadala ne bayan Allah na kirki ba su yin haka jama'a wallahi akwai hadari mai girma game da cin amanar iyali ya zama kai zaka fita ka ci abinci amma kuma iyalinka kai musu mako a gida akwai hadari yin haka wani hadisi na Abdullah ibn Umar wanda yake sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1692 hadisi na 894 yana irwaul galil hadisi na 692 annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafa bil mar'i isman an yubayyi'a man yaqutu laifi ya ishi mutun a kiyama a ce mutun ya tashi a kiyama an binciki sallansa sallah ta cika aka binciki zakka zakka ta cika azumi ya cika haji ya karbu komai yayi daidai da aka zo wajen kulawa da iyali sai aka samu mai ruwa ne ya kuntata ma iyali annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dalilin wannan zai tafi wuta komai girman aikin sa kafa bil mar'i ithman an yubayyi'a man yaqutu laifi ya ishi mutun a ce yayi watsi da waɗanda yake ciyarwa dan akwai wanda yake watsi da iyalinsa bai tunanin su wata riwaya ta Abdullah ibn Amr tana sahihu muslim hadisi na 996 annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafa bil mar'i ithman ay yahbisa amman yamliku kutahu laifi ya ishi mutun a ce ya tsare abincin wanda ya mallaka bai bashi abinci wannan laifi ya ishe shi a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausi wa nastajiruka minan nar don haka mutanen kirki in sun tashi hidima ga iyali ba su yin barna kuma ba su musu mako wa kana baina zalika qawama mu ci gaba da sifofin Allah ya ce
allazina la da'una ma Allahu ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallah ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
الله تبارك وتعالى يتي باين الله نقري سوني وطندا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر باسا كرا وانا أبن بوتا تارد الله باسا شركا دا الله مدوككي ba sa tafiya ga boka ba sa tafiya ga malaman duba al'amarin su yana ga Allah sun tsarkake ibadar su ga Allah tabaraka wa ta'ala wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq sannan kuma ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta kisan tafaci bisa haƙƙi ba sa kashe wani wala yazununa kuma ba sa zina wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka yalqa afama yana saduwa da laifi Allah yace
yudha'aflahu al'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana
wanda duk ya aikata haka yudha'aflahu al'adhabu yawmal qiyamati za a ninninka masa azaba a ranar tashin kiyama mutumin da yake shirka mutumin da yake kisan rai mutumin da yake zina wannan mutum Allah yana ninninka masa azaba a ranar kiyama wa yakhlud fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan azabar yana mai saduwa da wulakanci sai Allah ya ce illa man taba
wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
الله يتي إلا من تاب سيفا وند يتوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا سيفا وند يتوب كما يي إيماني يي أيكن قري فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وذنن الله ينا تشانز ميغون أيوكن دا سكي سكوما كاوا إذن زنبي مليان كي ما تكر كاتوبا bayan Allah ya gafarta maka sannan kuma waɗannan zunubai miliyan da kai din za a canza su koma lada miliyan guda wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara kuma mai yawan jinkai mai Allah ya ce a gaba
wannan taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba
Allah ya ce wa man taba wa amila salihan kuma fa wanda ya tuba yayi aikin kwarai duba yadda ake ta maimaita kalman tuba din nan saboda a gwada maka cewa Allah mai karban tuba ne wa man taba wa amila salihan wanda ya tuba kuma yayi aikin kwarai fa innahu yatubu ila Allahi mataba wannan ya tuba ga Allah kyakkyawan tuba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'ibu min az-zambi kamal la zambala duk wanda zai tuba daga zunubi to kamar wanda bai taba zunubi bane ka duba sahihul jami'i hadisi na 308 komai yawan zunubin ka a karantarwar manzon Allah duk irin zunubin da kai a duniya in Allah ya nufe ka da tuba kafin ka mutu an gafarta ma at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu Allah shi samu iya tuba Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausi wa nastajiruka min an-nar mu ci gaba da siffar mutanen kirki Allah ya ce
allazina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama
wallazina la yashhaduna az-zura mutanen kirki bayin Allah na kwarai ibadur rahman sune waɗanda ba sa shaidan ƙarya az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama in sun wuce ana zancen banza wucewa suke kai tsaye da mutuncin su ba su tsayawa inda duk ake taɗi wanda yake ya saba ma addini to wannan waɗannan mutane ba su tsayawa a irin wannan guri da gulma da sauransu ba ka samu su a irin wannan gu malamai suka ce abinda ake ce ma az-zur shine ƙaryar da aka lullube ta da gaskiya to mutanen ƙwarai ba sa shaidan abinda yake ƙarya ne amma an lullube shi da gaskiya in ma ya zama qaulan aw fi'lan misalin sa shine hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 2932 yana sahihu muslim hadisi na 2127 wani tabi'i ana kiransa humayd bin abdurrahman Allah ya ji kansa ya bada labarin muawiya bin abi sufyan Allah shi kara masa yarda hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim Muawiya ya tafi Madina. Madina birnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan abu ya auku ne bayan rasuwar Annabi Muhammad. A lokacin Muawiya yana shugabancin musulmai. Da ya tafi Madina daga cikin dogaransa wani yana rike da gashi. Sai ya karbi wannan gashin ya hau minbari yayi wa musulmai wa'azi faqala yace musu ya ahlal madina ya ku mutanen madina aina ulama'ukum ina malaman ku suke ina so in yi wata tambaya ina malaman ku suke ina sahabban annabi muhammad da suke zauna a wannan garin na madina zan faɗi wata magana domin waɗannan malaman na garin nan su sahabban annabi muhammad din nan in maganar ba gaskiya na faɗa ba za su tabbatar muku in ko gaskiya na faɗa za su tabbatar muku ina malaman ku suke sannan sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanha an misli hadhihi sai ya daga wannan gashi yace naji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah ya hana mutum ya hana mace musulma ta dauki gashi ta kara makanta wa yaqulu a lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan naji annabi yana cewa innama halakat banu isra'ila hina takhazaha nisa'uhum a lokacin da banu isra'ila suka fara daukan gashi suna kara makawunan su wannan lokaci ne fa halaka ta fara samun su annabi muhammad ya faɗi wannan magana in malaman ku suna nan za su bada shaida akai sai yace innakum akhastum ziya su'in ku fa ku rike wani ado mara kyau mummunan ado wa inna nabiyallahi naha an zur kuma annabin Allah ya hana ƙarya ashe kun ga mace ta dauki gashi ta kara makanta tayi abinda ake ce ma azur ashe shi azur ba ƙarya ce da zaka faɗa da bakinka ba hatta da jiki kana iya aikata ta wannan gashin da ta kara ba nata bane gashin ƙarya ne ko amma daga nesa in ka hanga sai ka dauka ai gashin ta ne don haka ita ma wannan mata ta yi shaidan zur matar da ta dauki wani gashi ta kara ma kanta baya ga cewa annabi muhammad ya la'ance ta duba tarihu bagdad littafin al-khatib al-bagdadi mujallad na 12 shafi na 13 wanda abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karanta waɗannan ayoyi na suratul furqan da ya kawo kan wannan aya yace wallazina la yashhaduna az-zur sai Abdullahi bin Abbas ya ce a'yadal mushrikina, bukukuwan arna ake nufi. In ji sahabin manzon Allah, musulmi ya halarci bukin arna, ya halarci abin da ake kira azur. Don haka yasa malamai da yawa suka haranta duk wani abinci da aka yi saboda buki na kafirci, wanda cikinsu ko har da kirsimaci. Ka duba fatawar lajina tambaya ta 8848, ta tambaya ta 9254, fatawar aqida shafi na 150, fatawar mu'asira. Wannan ita ce fatawar da malamai fitattu na sunna suka bada, kuma hatta na wannan zamani cikinsu ko akwai bin Baz da kuma marigayi Muhammad bin Salih al-Usaymin, Allah ya ji kansu. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, kun dai san shi a fage na sunna, yayi magana akan cin abincin bukin kafirai. Haka ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyya yayi magana shi ma akai. Ka duba iqtida'us siratul mustaqim, irin bayanai da Sheikhul Islam yayi akai. Misali Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa amma tahani'atu, amma ka taya kafiri murna bi sha'airil kufri, a lokacin da ake wata wani buki na kafirci, al-mukhtassa bihi, wanda an keɓe wannan bukin ne saboda kafirci, har ka taya kafirin nan murna da wannan bukin, fa haramun bil ittifaqi, wannan haramun ne wato bisa daidaituwar malaman sunna. Sai ma yayi bayani yace misla an yuhanni'ahum bi a'yadihim, misali shine mutun ya taya su murna ta bukukuwan su, wa saunihin, koko in sun yi azumi ya taya su murna, fa yaqulu, in ya hadu da kafiri sai ya ce masa idun mubarakun alayka, happy christmas, kina idun mubarakun alayka, ina maka fatan kayi buki mai albarka. Ko ba shine happy christmas ba, idun mubarakun. Inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace au tahanna'ahu bi hadha al-eid, ko kuma ya masa kyauta a dalilin wannan buki wa nahwihi da makamancin sa. Yace to wanda ya aikata wannan yana cikin hadari biyu, in sallama qa'iluhu min al-kufri, idan kai da kace ma wancan kafiri da yake buki na kafirce ma Allah, kace kana masa fata yayi bukin nan lafiya, idun mubarakun, to in ka kubuta daga burbushin kafirci kai kanka, fa huwa min al-muharramati, aqalla dai ka aikata ɗaya daga cikin manyan haram. Sai yace wa huwa bi manzilati an yuhanni'ahu bi sujudihi lis-salib, yana daidai da ka samu kafiri yayi sujjada ma cross sai ka ce masa ina taya ka murna. Bal yace kai zalika a'zamu isman indallah, ka taya shi murnan nan girman sa, zunubin sa a wajen Allah yace yafi min tahani'ati bi shurbil khamri, yafi a ce ka samu mutum yana shan giya kace kana taya shi murna, wa qatlin nafsi, ko wani ya kashe rai min musulmi kace kana taya shi murna, wartikabil farajil harami, ko ka samu wani yana halin zina sai kace kana taya shi murna. Yace abinda kai din nan yafi wancan, wa kasirun mimma la qadara lid-dini indahu, yace da yawa akwai mutanen da ba su daukan addini da kima, ya ka'u fi zalika, suna aukawa cikin haka, wasu a hali na kuskure, wasu kuma rashin sani, wasu da gangan, wala yadri qabha ma fa'ala, bai san munin abinda ya aikata ba. Sai yace faman hanna'a abdan, duk mutumin da ya taya wani bawa bi ma'siyatin, saboda yana aikata sabo, au bid'atin, ko dan yana aikata wata bid'a, au kufrin, ko yana aikata wani kafirci, sai ka taya shi murna, faqad ta'arrada limaqati llahi wa sakhatihi, to kai da kake taya wancan kafiri murna, kai kanka kana gindayo rayuwarka ne ga fushin Allah da kuma azabarsa Allah shi kare. Shine sayyiduna Umar yake cewa ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim, ku nisanci makiya Allah a lokutan bukukuwan su. Magana tana cikin Tarikhul Kabir na al-Imam al-Bukhari, ka duba labari na 1804. Allah ya ce walladina la yashhaduna zura, mutanen kirki ba sa halartan ƙarya, shaida na ƙarya, abinda duk ya zama ƙarya ne ba sa shaida, ko yana aikata wani kafirci sai ka taya shi murna, faqad ta'arrada limaqati llahi wa sakhatihi, to kai da kake taya wancan kafiri murna, kai kanka kana gindayo rayuwarka ne ga fushin Allah da kuma azabarsa Allah shi kare. Da shine sayyidina Umar yake cewa ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim, ku nisanci makiya Allah a lokutan bukunsu.